Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 24 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji yadda Najeriya ke kokarin cimma nata muradin ci gaba kamar yadda aka shata a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya.
So yanda muke yi shine mu tabbata cewa ma'aikatan gwamnati wanda suke da alhakin gudanarwa da kudurori da tsare-tsare na gwamnati domin a yaki da kafin talauci suna yin abubuwan da ya kamata.
Za kuma a ji inda aka kwana a shari'ar karar kamfanonin mai da gwagwaran matan ƴan Ogoni tara ciki har da Sara Wiwa da aka kashe suka kai a birnin London. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Zainab Babaji na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan shirin babban taron jam'iyyar APC. Akwai mu kuma tafi da labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad kan gabatar. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kusan yara miliyan 4,300 sun rasa matsugunai sanadiyar yakin da ake yi a kasar Ukraine a cewar hukumar UNICEF. Adadin ya kai kusan rabin duka yaran da ke Ukraine, kuma ya hada da yara miliyan 1,800 da suka tafi wasu kasashen da miliyan 2,500 da suka rasa muhalli. UNICEF din ta ce yakin ya haifar da rashin matsuguni mafi girma na yara tun bayan wanda aka gani a yakin duniya na biyu, a cewar babban darakta ta UNICEF Catherine Russell. Russell ta ce wannan wani muhimmin abu ne da zai haifar da wani sakamako mai tsawo ga zamani mai zuwa. Tsaron yara, lafiyarsu da kuma samun dama ga ayyuka masu muhimmanci duka suna ƙarƙashin barazana daga wannan mummunan tashin hankali. Akalla yara 78 sun rasa rayukansu cikin yakin, yayin da wasu 105 suka samu raunuka bisa bayanan da hukumar OHCHR ta bayar. Hukumar ta UNICEF ta kuma ce yara da dama suna fuskantar karancin abinci, kuma an ga raguwar masu zuwa karbar allurar rigakafin cutar kenda. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makami mai linzamin Koriya ta Arewar ya yi tafiyar sama da minti 70 kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na Japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin Omuro na Japan. Makami mai linzamin ya kai tsawon kilomita 6,000 kuma ya kai nisan kilomita 1,100 bisa ga bayanan jami'an Japan din, wanda suka ce makamin ya nuna cewa sabon nau'i ne na ICBM. Yayin wata ganawar gaggawa da majalisar tsaron ƙasa, shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi Allah wadai da harba wannan makami, wanda ya ce ya keta dokar da Koriya ta Arewa ta saka makanta na dakatar da harba makamai masu cin dogon zango. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattijai na Amurka a yau Alhamis zai kammala sauraro na ƙarshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketanji Brown Jackson a kujerar kotun kolin ƙasar. 'Yan majalisa za su saurari bayanai daga shaidu na waje da suka hada da jami'ai daga kungiyar lauyoyi ta Amurka, malaman shari'a da wakilai daga masu kare haƙƙoƙin jama'a, masu tabbatar da doka da kuma kungiyar kare haƙƙin addinai. Biyo bayan zaman na yau Alhamis, mambobin kwamitin za su yi la'akari da zaben Jackson kafin gudanar da zaben ko za su aika zuwa cikakken majalisa don nazari. A yini da aka kwashe ana zaman kokarin tantance ta ajiyar Laraba, Jackson ta kare hujjojinta a gaban mambobin jam'iyyar Republican, inda Senator Tom Tillis ɗayan Republican ya nuna cewa Jackson tana da sanyi a al'amuranta, lamarin da ya sa takan sassauta hukunci da take yankewa a matsayinta na mai shari'a kotun tarayya. Masu bincike suna ƙara faɗaɗa bincikensu a yau Alhamis domin neman akwati na biyu na jirgin gabashin China da ya faɗa kudancin ƙasar ɗauke da mutum 132. Ruwan sama da rashin kyawun yanayi sun sa binciken yana fuskantar ƙalubale. Hukumomi sun ce sun gano abin da suke tunanin cewa abin naɗar magana ne wanda na ɗaya daga cikin akwatuna guda biyu da ake masa fentin ruwan lemu a saboda a yi saurin gane shi. A cewar hukumomi za a aika na'urar zuwa birnin Beijing domin a yi nazari tare da tantance ta. Jirgin na gabashin China kirar 5735 yana ɗauke ne da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata 9 wanda ya taso daga lardin Kunin a Yunnan zuwa Guangzhou. A lokacin da hadarin ya faru a yammacin Litinin a wajen garin Wuzhou na yankin Guangxi, ana fargabar duka mutane 132 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne da taron da masu ruwa da tsaki suka yi a Najeriya kan batun aiwatar da kudirin cigaba bisa tsarin Majalisar Dinkin Duniya. Halima Abdulrauf gare ki.
Tun bayan amincewa da kudirin raya kasashe na SDGs don kawo ƙarshen talauci baya ga tabbatar da wadata ga kowa da kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya ciki har da Najeriya suka cimma a watan Satumbar shekarar 2015 ne shugabanni a wasu kasashe suka dukufa wajen aiwatar da tsarin cikin kasashen su. A ƙoƙarin aiki da waɗannan kudirorin da a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta ce akwai bambanci a tsarin aiwatarwa a wannan karan, kamar yadda shugaban gudanarwa a ofishin mai taimakawa shugaba Buhari kan tsarin raya kasa wato SDGs Dr. Bala Yunusa ya bayyana.
Wannan kudurori na raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya wanda ake kira Sustainable Development Goals ana aiwatar da su musamman mu a nan Najeriya a ta office din babban mataimakiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kan wannan kudurori na cigaba. Bambancin shine yanda aka kabbaka aniyar cimma wayannan kudurori su 17 da kika sani akwai yaki da kaifin talauci da yunwa a rashin ayyukan. So yanda muke yi shine mu tabbata cewa ma'aikatan gwamnati wanda suke da alhakin gudanarwa da kudurori da tsare-tsare na gwamnati domin a yaki da kaifin talauci suna yin abubuwan da ya kamata, kuma kasafin kuɗi na ƙasa shekara-shekara yana tafiya akan yanda ya kamata mu yaki waɗannan kudurori mu cin musu.
A cikin tsarin aiwatarwar da yin bita ga kudurorin raya kasar ne cibiyar kula da sha'anin yaɗa labarai ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNIC da kuma cibiyar MIN da ke aikin wayar da kan kafofin yada labarai tare da bada bayanai ga duk kafofin sadarwa suka shirya taron karawa yan jaridu sani a game da kudurorin da kuma samar da tawagar yan jaridu da za su bada karfi wajen aikin cigaba, in ji Dr. Oluseyi Shoremeku da ke zaman babban jami'i a cibiyar UNIC.
The Sustainable Development Goals is a development framework adopted by the member states of the United Nations in 2015.
Dr. Shoremeku ya kara da cewa kudurorin 17 sun fi bada muhimmanci ne ga bangarori uku da suka hada da matsalolin da suka shafi yanayi, tattalin arziki, zamantakewa kamar yadda suka shafi al'umma, kasashen duniya, samun wadata, zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa.
Sustainable Development Goal is about people, planet, prosperity, is about peace and partnership.
A cikin yan jaridu da suka ci gajiyar taron ƙarawa juna sani kan tsarin SDGs na kwanaki biyu a birnin tarayya Abuja, Joshua Adamu, ma'aikaci a gidan rediyon Najeriya, ya bayyana cewa
wannan sadarwar da muke yi wanda ana koya mana ne yanda yan jarida ya kamata suna kokari su san me yake tafiya a ƙasa, saboda in bai kai baka sani ba ya zaka ga yama wani abin da yake faruwa. Sannan akwai wanda gwamnati ba su yi ba, aikin ka ne ma dan jarida ka ga yama gwamnati. Gwamnati ku yin alƙawarin cewa za ku tabbatar cewa kowa na da abincin da zai ci, amma muna a lokacin wanda mutane da kan suna cin abinci, kudin abinci sun karo, dan mota ya karo, dan wuta ya karo, kusan komai ya karo a ƙasa.
Idan ana iya tunawa dai a cikin watan Satumbar shekarar 2015 ne kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya suka amince da wani tsari na cigaba mai dorewa wato SDGs don kawo ƙarshen talauci, kare kasashen duniya da tabbatar da wadata ga kowa. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, har yanzu muna Najeriya inda za a ji cewa gwagwaran matan 'yan 19 ɗin nan ciki har da Sara Wiwa da aka kashe ba su yi nasara ba a shari'ar da suka kai kamfanonin mai da sauransu a birnin London. Lami Abakar, gare ka.
Wasu mata tara waɗanda mazajensu 'yan asalin yankin Ogoni ne da ke yankin Niger Delta da tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta marigayi General Sani Abacha tara ta yi mazajensu sakamakon zarginsu da ake yi da haddasa wata tarzoma a yankin na Ogoni, wanda ya yi sanadiyar kisan gilla ga wasu sarakunan gargajiya. Gwamnatin da ta mulkin soja ta General Sani Abacha ta zargi mazajensu da hannu kan mutuwar wasu sarakuna a yankin na Ogoni. A yanzu dai wata kotu da ke birnin London ta yi watsi da wannan kara, wanda aka yi shekara da shekaru ana sauraranta. Kan haka ne ma ya sa naji ta bakin wasu mata waɗanda lamarin ya shafa, musamman a yankin na Ogoni, kuma ga abin da suke cewa.
It's quite unfortunate that
wannan tana cewa ne sunana Boma. Yanzu haka an yi watsi da wannan ƙara, kuma mu matan yankin na Ogoni san ba mu ji daɗin wannan matsalar ba na watsi da ƙara, musamman tsakanin ƙungiyoyin mata da hukumomin Najeriya da ma kamfunan mai na Shell a yankin na Niger Delta. Ce a tunane na wannan abin takeici ne waɗannan mata suka yi shekara da shekaru kuma suka rasa mazajensu za su shiga cikin wani yanayi. Kuwa wannan da ke da suna Tami tana cewa ne wannan hukuncin samsam bai muna kyau ba a yankin mu na Ogoni. Za a iya cewa a wannan shari'ar ta dauki sama da shekaru 30 da suka gabata. Idan muka lura da ayyukan kamfanin mai na Shell ya haddasa gurbata muhalli a yankin na Niger Delta sakamakon watsi da wannan karar da aka yi ta yankin Ogoni ta mata tara da suka rasa mazajensu. Shi kuwa wannan da ke da suna Mark kuma ɗan yankin na Ogoni ya ce, wannan yana cewa ne ra'ayina shi ne wannan hukuncin ya yi daidai, domin kuwa ba kamfanin man ya kamata a kai ƙara ba. Gwamnatin Tarayyar Najeriya bayan watsi da wannan hukunci a bayyane take cewar al'ummar yankin Ogoni ba sa goyon bayan kamfanin mai na Shell da ke gurɓata musu muhalli, musamman tun lokacin da aka rataye mutane tara daga cikinsu kuwa har da kin sa rayuwa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Wannan haka ne. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A ranar Asabar 26 ga wannan wata na Maris ta 2022 ne ake sa ran jam'iyyar APC mai mulki za ta gudanar da babban taronta na ƙasa da zai haifar da sabbin shugabanni da za su jagoranci jam'iyyar ta kintsaya 'ya'yanta har zuwa manyan zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa, gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da na jihohi a farkon shekarar baɗi. Jam'iyyar ta APC dai kamar sauran jam'iyyu ta samu kanta a yanayi na rudani da matsaloli iri-iri. Duk da sauye shugabanci cin wushin gadi da jam'iyyar ta APC ta yi da gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, an ci gaba da samun cece kuce daga 'ya'yan jami'iyyar kan matsaloli daban-daban. Wani kusa a jami'iyyar APC Alhaji Jamilu Baba ya gargadi gwamnonin jami'iyyar ne da su kauce wa kama karya.
An kafa jami'iyyar nan ne akan waɗansu sharuɗa. Jami'iyyu uku manya a Najeriya wanda ba a taɓa yi ba, su suka haɗu suka kafa jami'iyyar nan. Akwai jami'iyyar CPC ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, akwai jami'iyyar ACN wanda Bola Ahmed Tinubu yake jagoranta, akwai jami'iyyar AMPP wanda Ogunnaya Onu yake mata shugabanci. Waɗannan jami'iyyu su suka haɗu suka kafa wannan jam'iyyar ta APC. Kuma idan kika duba duka jam'iyyun nan guda biyu kowace ta shugabanci jam'iyyar nan banda CPC. So idan za a yi ma adalci, CPC su ne za a wa adalcin cewa a ba su shugabanci don su ma su jagoranci jam'iyyar. A cikin 'yan takarkarin nan da suka fito, mafi cancanta, mafi korewa, wanda ya goge da jam'iyyar, ya san kan jam'iyyar, ya san manufofin da aka kafa jam'iyyar nan, shine Honorable Tanko Almakura, kuma zai iya jan ragama jam'iyyar ga zuwa ga gaci.
Ta daga ƙarshe kana ganin ta yaya ita jam'iyyar APC za ta warware waɗannan matsaloli da suka addabe ta?
Yanda za a yi warware matsalolin nan sune gwamnonin jam'iyyar APC su yadda cewa demokradiyya ake ba kama karya ba, su jena wa mutane kama karya, su jena nuna cewa su sai abin da suke so jam'iyya za ta yi. 'Yan jam'iyya suna da haƙƙi, suna da dama da za su zauna su fito da wanda suke so. Amma matukar gwamnonin jam'iyyar APC suka ce kama karya za su dinga wa mutane, to mutane ba za su yadda ba. Mutane suna da dama, suna cikin jam'iyya, kuma su bujirewa jam'iyya.
A taron da gwamnonin jam'iyyar APC suka gudanar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gabanin taron, sun bayyana cewa kowa na da 'yancin shiga takara, amma sun fi amincewa da sasantawa, kamar yadda jaridar Vanga ta ruwaito shugaban ƙungiyar gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya bayyanar. A dangarin lafiya, Alhaji Ibrahim Abdullahi ya ce sun yaba da yadda jam'iyyar APC ta tsaida ranar yin zaben, amma da kashe din baiwa kowa zarafin ya shiga takara.
Abinda muna fata shine party ta muna abu guda daya ne, a je in an je fili duk mutumin da ya saya fon halan mishi screenin a bar shi yayi zabe. Maganan endorsement na wani candidate ba shine tsarin ba.
Wato ba kwa so a dora
wani ba son magana, ba ma son ayi wani endorsement na wani candidate, saboda idan an yi endorsement na candidate abinda yana zuci duk wani matashi daga mai shekara 60 zuwa a ƙasa shine ya je ya bi wani party mai adalci, ba wannan party namun da tana ci ba. Hadda ni kaina da ina miki wannan magana, musamman shugaban party na ƙasa gaba daya, a samu mutane abin da ba sa so ba, a bari a je filin daga.
Idan wato ko shugabannin party ko dai masu ruwa da tsaki dai suka yi tunanin cewa ya kamata a ce a sasanta a fidda mutum daya, ba ka ganin kaman wannan mataki ne da za a samar wa jami'iyyar lafiya?
Mutane ma na mantuwa ne, an taɓa yi wannan matakin, an succeed ba succeed ba, Adam Oshin Molin menene ya kawo rikicin shi ba, an endorsing nashi ba ne, ai ba kai kasa ba. To kar a sake maimaita abin da ya faru da Adam Oshin Molin ya sake faru da wannan. Ni dan takara na Umar Tanko Almakura ne, ina da yakinin cewa idan za a je a yi takara a bar kowane mai zabe ya yi zaben shi, wallahi candidate nawa zai ci zabe. Amma in da endorsing ne, to ina da mai tabbatar muke a jiya za a samu matsala, kuma ba wani matsala ne za a samu ba, tun da lokacin zabe ya yi mutane da su je su canja fatin da za su zabe mutumin da ya fi musu adalci. Amma maganan da shugaban kasa ya yi kaman a Lagos ce wani shi bai indozin kowa ba ya kwantar ma da farkokin hankali.
Maryam Jatau, tauraruwar da ke takarar matsayin shugabar mata a jami'iyyar APC a shiyar Arewa maso gabas, ta ce su mata suna godiya saboda rage kudin sayen fom na takara, amma har yanzu suna fuskantar matsaloli da ke bukatar gyara.
A zamanin baya a siyasa za ki samu akwai manyan 'yan siyasa wanda za su dubi irinmu masu tasowa su ce na ɗauke miki kudin fom ba tare da an san ya sanka ba, ba tare da kun fito state ɗaya ba, amma mu a wannan gaban bamu samu wannan ba.
Wato kun biya kudin fom ɗin ku cikakke
da kanku? Mu muka biya kudin fom ɗin mu da kanmu kashi 50 bisa 100, in dai maza za su biya 100,000 mu 50,000 ne, maza suna biyan 500,000 mu mun biya 200,000 da 50. To yanzu halin da muke ciki shine ya kai ga matsaya in baka da wani babba a sama microzone din ma ba zai favoring ɗinka ba, ba za a kawo maka shi state ɗinka a ce kai kai takara ba, sai ka ji an ce an dauka daga state ɗinku an kai wani state. Yanzu labarin da nake ji shine kujerar da nake nima ma an kai shi Yobe. Jiya da nake ji an daga shi daga Yobe an kai shi Gombe, amma duk waiwai muke ji ni dai na sai form na takara.
To amma kina ganin kaman za a yi ma mata adalci musamman a wannan zaben da za a gudanar kuwa?
To matsalan da muke samu har yau da nake gaya miki manya-manyan 'yan siyasa matan ma ai ya kamata da za su jawo mu jikinsu su ba mu shawarwari su ga ina ne muka kasa, ina ne za su tallafa mana. To daga nan ne za mu iya tsanyi, za su iya saya mana a lokacin zaɗen. To in dai yau mace 'yar uwanka bata iya tsaya maka a ba da shawara ba, mu muna gani har ran zaɓe za su iya saya mana. Amma na ji daɗin yanda matan shugaban kasa ta tashi da kafanta ta ga National Assembly domin ta kwato 'yancin mata. Wannan abun ba karmin daɗi ya mun ba, ya bani karfin gwiwa.
To idan a ce Allah zai baku nasara musamman a wannan karo mata su samu mukamai da yawa, wani sauyi za ku kawo a waɗannan abubuwan da kike ganin kamar ana yin su ba daidai ba?
Ni abinda mutane nake son su gane a zaɓe kansu ma. Mata suna bada gudumawa 80% domin yau a matsayin ka na mace kana da dama ka shiga kowane gida, kowane daki, amma namiji ba zai iya shiga kowane gida kai tsaye ba. So kaga mace tana da daman da data convincing din yar uwanta mace. Ita kuma mace in ka canja mata ra'ayi to ra'ayin ƴaƴanta sun canja da mijinta. Amma maza ba su gane wannan. Kuma mu ɗan Allah ya yarda, ya sannan ni na fara siyasa tun ina karama. Na san menene kuɗɗan siyasa. So irin mun nan mu da suke mun fara siyasan mu daga grassroots, daga ƙauye. An haife mu a ƙauye, mun tashi a ƙauye, mu siyasan ƙauye muka iya. Mun san menene macen karkara take bukata. Mun san ta yaya za mu fito musu a sha'ani namu na ƙauyawa mu musu a ƙauyanci su goyi bayan abin da muke so. Amma sai ka samu irin mu ba za a yi da mu ba. Shine matsalan.
Honorable Gunan Adingi, tsohuwar kwamishinan yada labarai a jihar Benue, tana takarar shiga majalisar wakilai ne a ƙarƙashin lemar PDP. Ta ce su mata suna buƙatar gurabe ne don ci gaban al'umma.
Kisa abin da ke faruwa a Najeriya shine abubuwan da ya kamata kuma ya shafi mata, maza ba sa kula da abu. In abu ya faru da mata, ba mazan da suke sa baki a ciki. Dalili ba mata da yawa da suke assembly da za su yi fadar. Ga aka kashe wannan mata na PDP a Kogi, ba ya komai a kai ba. Mazan ba su doka abin suna magana a kai ba. Wace lokaci kuma aka kashe wata mata kuma a cikin bus a Lagos, ba wanda ya yi kuka a kai. Ga yaranmu ana adopting nasu. To in mata suna cikin assembly, za su yi magana a kai kuma za su samu justice for matan. Muna za mu dinga magana in a je an je asibiti a ba ko mata free medical treatment ko a ba su half price ko a yi wannan magana. Maza ba shafe su ba. So mu kukan mu kenan. Abin da ya shafi mata, mata su samu.
Shi ma wani kusa a jami'iyar PDP kuma tsohon wakili a majalisar tarayya Honorable Bitrus Kaze ya ce suna nan sun shirya don ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu.
Ya dankanci yadda ka iya adana kanka da jama'arka. Idan aka yi adalci tabbas Aci za ta dawo mulki. Kuma muna ganin ana kokari a yi gyara, ana nema a haɗa kai. Kin sani kwanakin baya shugabannin party na kasa suna jos. Kwanakin baya tsohon gwamna Wike ya zo da su yi kokari ne lissafantawa tsakanin shugabanninmu. Muna waɗanda muke kasa da su, muna cuɗanya da juna, muna neman hanyoyin warware duk wani damuwa da ke a kasa. PDP na da dama, amma daman bai sha ƙarfin a gyara ta ba. Kuma ɗan Allah mai rai ya so ya yarda za mu samu bakin gari.
Bisa al'adar siyasar Najeriya dai jam'iyyu na samun barazanar sauye shiƙa daga 'ya'yan jam'iyya da zarar an gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin da wasu ke ganin ba a yi musu adalci ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Wasan tsakiya da ke buga club din Manchester United ƙwallon ƙafa Paul Pogba ya gamu da tashin hankali a ranar da club din ke fafatawa da club din Atletico Madrid ta ƙasar Spain. abin da ya faru shine a yayin da Pogba din ke wasa da'u fatakin dare suka yi dramikiya a gidan Pogba din a lokacin ƴaƴansa guda biyu suna kwance a gida sai dai babu abin da koda murjin dare a gidan da ya bata sai dai duk da hakan wannan yanayi ya girgiza iyalansa Pogba ya alƙawarin ba da tukuci ga wanda ya ba da bayanin wannan kutse da aka yi a kan gidan nasa wani abin takaice kuma shine a wannan ranar ce club din Atletico Madrid ta yi wa Gerrard da club din Manchester United a karawar da suka yi don neman zuwa mataki na gaba a fafutukar gasar cin kofin zakarun kasashen turai da ce daya da babu ko daya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi wa club din Real Madrid cin kaca inda ta lallasa ta da ce 4-1 wasan wanda aka buga shi a filin wasa na Bernabeu da ke babban birnin Madrid ya samu halartar dubban magoya bayan kungiyoyin biyu tun kafin a tafi hutun rabin lokaci Barcelona ta jefa kwallaye biyu a ragar Madrid bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne sai Barcelona ta nuna wa Madrid cewa ruwa ba sa kwando bane kafin a tashi daga wasan Barcelona ta sake dirkawa Madrid kwallaye biyu a ragarta haka aka tashi wasan Barcelona tana da kwallaye guda hudu ita kuwa Real Madrid ba ta da ko daya to a halin da ke ciki kuma gobe Juma'a kasashen Ghana da kuma Najeriya za su gwada kwanji a kasar Ghana a fafutukan da kasashen biyu ke yi na kokarin samun wakilci a wasan cin kofin duniya wanda za a yi a kasar Qatar fafatawa na biyu kuma na karshe za a yi ne a Najeriya ranar 29 ga wannan watan da muke ciki wanda ta sami nasara da yawan jefa kwallaye a ragar yar uwarta ita ce za ta sami shiga gasar cin kofin duniya yanzu kuma zan gayyato honorable Malam Faruk Yarma mai club din kwallon kafa ta Yarma Light ya yi mana tsokaci kan harkan kwallon kafa musamman kungiyoyin kwallon waɗanda ba mulkar gwamnati ba
to kamar irin namu al'amura duka a Najeriya nan fa sai a hankali a yanzu in ka ga mutum yana rike da kungiyar kwallon kafa yana kuma wata dawainiya wanda ba ta gwamnati ba kenan gaskiyar magana ya cancanci wani yabo ne na musamman domin kudade ne na gudanar da kwallon kafan nan yake fitowa daga jihonsa sannan babu wani abu da yake iya samu na tallafi daga gwamnati a wannan lokaci so kaga ana fama da harkokin yau da kuma ka zo ka kara hadawa da kwallon kafa gaskiya sai jarumi sai namiji sai kuma mai sha'awan kwallon kafan na gaskiya wayannan clubs din da suke na gwamnati ma fadi tashe suke hannu baka hannun kwariya wani lokacin za ma ka ji tausayin wayanda suke gudanar da clubs din domin wasa zai zo ranan da ya kamata ma a tafi ba su da makudin da za su tafi duk da na gwamnati ne salary yana jinkiri allowance na yan wasa baya samuwa so abun kawai gashi nan dai so kaga wanda yake da nasa na wanda ba na gwamnati ba ayo ya kamata a buga masa bijila akwai masa godiya domin ya samar wa matasa abun yi amma shi dai karshe yake ji a jikinsa babu wani abu na ci gaba akan wannan kwallon kafa a yanzu
to da wannan hira Malam Faruk Yarma ne kawo ga ƙarshen wannan shiri na takaitattun labaran wasanni Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya
ga gaida Abdulwahab na musamman da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
kusan yara miliyan 4,300 sun rasa matsugunai sanadiyar yakin da ake yi a kasar Ukraine a cewar hukumar UNICEF adadin da ya kai kusan rabin dukkan yaran da ke Ukraine kuma ya hada da yara miliyan 1,800 da suka tafi wasu kasashen da wasu miliyan 2,500 da suka rasa muhalli a cewar UNICEF din yakin ya haifar da rashin matsuguni mafi girma na yara tun bayan wanda aka gani a yakin duniya na biyu a cewar babban director ta UNICEF Catherine Russell Korea ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis Gwamnatin Japan da Korea sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makami mai linzamin Korea ta Arewar ya yi tafiyar sama da minti 70 kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na Japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin Aomori na Japan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan injiniya Musa Bamanga Tafida da Alhaji Garba Abdullahi da za a ɗaura auren ‘ya’yansu Usman Garba Abdullahi da Fatima Bamanga Tafida gobe Juma'a da ƙarfe 1 na rana a babban masallacin unguwar Rimi Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmati Garba ke cewa